cikin wannan matsalolaci da ake kira da suna mafikin bukola ba da wajen biyu da jikin titin afalla da yin halin ya zama ce gaba yau muna tara da malam magajin malam malam lawan abubakar shu'aib shu'aib kano wanda allah ya nufi shi da kawo mana ziyara a wannan gari na agege kuma jiya suke yi kawo allah malam shi ya gabata mana da hutubar sallar juma'a a wannan matsalolaci sannan ya mana karatu da gani bayan sallar magriba a masallacin sahaba yanzu kuma allah ya kaddara zai gabatar da nasiha ga iyayenmu mata wanda allah ya ba su ikon halartar wannan karatu gabatar allah ya ba su ikon aiki da abin da za su yi na karatu da kuma tarbiyyantar da wasu a kan abin da suka yi malam zai ci gaba da gabatar da karatu shi ne karama sai dai fi haƙuri lokacin da aka sa an samu saɓani daga gare mu wanda gare ku ba muna ba da wannan haɗuwa kuma har ila yau karatun da malam zai mana za ku ƙara haƙuri akwai unguwa da za mu je wanda yanzu mun muke bayani so kuma a ba su haƙuri saboda an samu saɓani a zuwan mu fara karatu a nan su ma sun wannan saɓanin da ya yi kafin su kaɗa shi ya sa malam zai mana karatu na awa ɗaya in allah ya so ya yarda bayan awa ɗaya ɗin za a ba da dama inda akwai kamfanoni a miƙo ta tsarin rubuce don allah kafin malaki da karatunsa a duk waɗanda allah ya kaddara za a amsa a amsar su ma ba za a musu minti 15 ba da fatan allah ba da daka malam musu yi mafi taimakon allah salamu alaikum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan safiya ta asabar 18 ga watan jumadal ula a shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 2 ga watan 1 a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na khulafa'ur rashidin wanda kamar yadda shugaba ya gabatar ke titin Afalla a garin Agege cikin jihar Legas tarayyar Najeriya kamar yadda sanarwa ta gabata wannan wa'azi ne da ya shafi faɗakarwa ga iyaye mata kuma dangane da wani nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu duk da ba su kaɗai ba ne amma mafi kaso mai tsoka a kan su yara taya shine abin da ya shafi tarbiyyar al'umma da dora ta akan tafarki madaidaci tun daga kan haihuwa har zuwa girma da farko mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara samuwar dan adam ta hanyar uwa da uba idan na ce dan adam ina nufin kaso mai yawa na mutane ta wannan hanyar suka zo duniya duk da akwai waɗanda suka zo duniya ba ta hanyar uwa ko uba ba wanda shine annabi adam alaihi salatu wassalam ya zo duniya ba ta hanyar uwa ko uba ba ba wata uwa da ta dauki cikin annabi adam kuma babu wani uba da shi zai tuciyar da ya haife shi sannan sai matarsa na Hawwa'u wace ita ma ta zo duniya ba ta sanadiyar uwa da uba ba, ita kam ta zo duniya ta sanadiyar Adamu alaihi salatu wassalam, wanda aka balli sinadarin halittarsa daga jikinsa daga ƙashin haƙarƙarinsa na hagu. Na uku sai Annabi Isa alaihi salam, wanda shi ma ya zo duniya ta hanyar uwa babu uba, kamar yadda dukkaninmu mun riga mun san tarihin haka. To amma idan ka cire waɗannan, dukkan wani ɗan adam da ka sani ya zo duniya ne ta hanyar uwa da uba. شيخ الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا قومك أن يكتبوا رن ألا لها للشيخ لقريب وآيات أيشيني النبي آدم وخلق منها زوجها كما لقريب النبي آدم يهل كما أثر آدم لكتبين عن هواه sannan mubassa minhuma daga gare su su biyun ya watsa ya taitaita rijalan kathiran wa nisaa mata da yawa da maza. Koda mutum bai zo duniya ta hanyar aure ba kamar yadda akan yi rashin sa'a a samu haka, amma dai za ka samu cewa uwa da uba ne suka haɗu sannan aka same shi, sai dai ba haɗuwa ba ce wacce addinin musulunci ya yarda da ita. Waɗannan iyaye da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara su ne sila da sababi da sanadin zuwan kaso mai yawa na ƴan adam duniya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu ɗawainiyoyi na wannan ɗa da suka zamo silar zuwansa duniya. Ɗawainiyar kula da shi, ɗawainiyar yi masa tarbiyya, ɗawainiyar gina shi da haɓaka shi gwargwadon ikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su, kuma bisa ga mahanga da koyarwa ta addinin musulunci. Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da uwa ta samu ciki ya sa mala'ika ya kula da mahaifarta ta fuskar suranta ɗan da yake cikinta da isar masa da dukkan abin da yake da bukata na numfashin da zai shaƙa da abincin da zai ci, domin yanzu kowace uwa da za ka tambaye ta ɗan da yake cikinta yaya yake rayuwa ita kanta ba ta sani ba, saboda a wannan lokacin ba a hannunta ɗawainiyar take ba. Allah shi yake kula da wannan bisa ga wakilcin mala'ika da ya yi, kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin Sahih Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ruh wa ya'muruhu bi 4 kalimat bi kasbi rizqihi wa 'adalihi wa 'amali wa shaqiyyun aw sa'id. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lallai duk ɗaya daga cikin ku namiji ko mace yujma'u khalquhu ana hada halittarsa fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa zai zauna kwana 40 yana ɗugon mani thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik sannan bayan yayi kwana 40 yana ɗugon mani sai a canja shi sai a maida shi gudan jini nan ma sai ya sake yin kwana 40 yana gudan jini. Idan an haɗa 40 da 40 80 kuma ya kunu mudghatan mithla dhalik sannan sai a sake canja shi daga gudan jini sai ya koma tsoka shi ma sai ya yi kwana 40. Idan an haɗa 40 guda uku ya zama 120. To daga wannan lokaci ne uwa ma take sanin cewa ɗan da yake cikinta yana da rai, kuma daga wannan lokaci ne hatta likitoci da dukkan na'urorinsu suke iya gano mutum menene a cikin, domin daga wannan lokaci ne mutum yake fara motsi ko ciki yake fara motsi. Amma kafin ciki ya kai kwana 120 40 ɗin nan guda uku babu wata na'ura da ta isa ta ce menene a cikin, yana da rai ko ba shi da rai. Ita kanta wacce cikin yake jikinta ba ta isa ta doran da haka ba. shi yasa ko a bincike na likitoci ba a fara scanning sai ciki ya kai kwana 120 domin daga wannan lokaci ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sakin kulawar daga hannunsa da ikonsa da kudurarsa sai wakilta mala'ika ya ci gaba da lura da abu amma kafin haka Allah da kansa shi yake kula da me ke cikin mace shi yake tarbiyyantar da shi shi yasa yana da cikin sunayen Allah ar-rabbu mai tarbiyya an gane ko saboda kowa da muka gani a duniyar nan sai da Allah madaukakin sarki ya masa tarbiyya shine kulawa da halittarsa a lokacin da babu mai iya kulawa da shi don ba Allah ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci yace babu wanda ya san me ke cikin mace sai ni kadai Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wama taghidu al-arhamu wama tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar Allah shine masanin abin da kowace mace take dauke da shi na ciki a cikinta sanin da babu me shi in ba shi ba subhanahu wa ta'ala wama taghidu al-arhamu kuma Allah shi ya san abin da mahaifa take ragewa wama tazdad da kuma abin da take karawa mahaifa takan rage kwanakin haihuwa normally mafi yawancin mata suna haihuwa idan cikin su ya kai wata 9 amma ba ka'ida bane wata za ta iya haihuwa cikin bai kai wata 9 ba to Allah ya san wanda cikin ta ba zai kai wata 9 ba kwanakin za su ragu za a ba ta EDD a ce lokaci kaza za ta haihu amma kan lokacin ma za ta haihu ba wanda ya san wannan in ba Allah ba wama tazdadu kuma Allah ya san abin da mahaifa take karawa wata matar ba ma za ta haihu a wata 9 ba sai ta kai shekara ko ma ta wuce shekara irin abin da ake cewa kwantan ciki Ubangiji ya san kowane ciki kwanakin da zai haife shi da karuwarsu da raguwarsu haka nan abin da ya shafi al'ada ta mata wani lokaci jinin haila ya karu wani lokaci ya ragu duk Allah yana kula da wannan masani ne game da haka sanin da babu wanda ke da shi in ba shi ba subhanahu wa ta'ala shi yasa a wata ayar Allah ya wa kansa da kansa ya gode kirari a kan wannan fifiko da wannan matsayi da ɗaukaka da yake da ita a kan kowa ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah lallai Allah indahu ilmu sa'a shi kadai yasan lokacin da alkiyama za ta tashi wa yunazzilu al-ghaytha kuma shi yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham kuma shi kadai yasan abin da ke cikin mahaifan mata kafin cikin ya kai wata 4 kwana 120 wama tadri nafsun ma za taktibu gadan babu wata rai da ta san me za ta yi gobe sai abin da Allah ya kaddara kuma ya tsara zai faru wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wata rai da ta san a wani gari za ta mutu Allah madaukakin sarki kadai shi ne masanin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari ya ce mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah mabudan gaibu guda 5 ne ba wanda ya san su sai Allah sai ya karanta wannan aya ta karshen suratul luqman inna Allah indahu ilmu sa'a hadi zuwa karshe to bayan ciki ya kai wata 4 kwana 120 manzo Allah yake kuma yursalu ilayhi malak sai a turo mala'ika ya zo ya kula da mahaifan mace ya fitar da shaf na halittar dan da ake so a yi duk Allah madaukakin sarki zai ba shi ka'idoji wannan yaro wanda yake cikin mahaifar wance yi masa kamanni iri kaza ɗebi sinadarai kaza daga cikin maniyin uban ɗebi kaza daga cikin maniyin uwar haɗa ka halicci kaza da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika zai tambayi Allah wannan ya ciki ya Ubangiji kana so kai halitta da shi ko baka so sai Allah ya ce masa ina so me kake so ka halitta namiji ko mace sai Allah ya gaya masa sai ya fitar da shaf din komai in namiji ne ayi masa kamannin maza in mace ce ayi masa kamannin mata ya Ubangiji shekaru nawa kake so yi a duniya sai Allah ya gaya wa mala'ika sai ya rubuta arziki me da me kake so ya samu a duniya sai Ubangiji ya gaya masa sai mala'ika ya rubuta yaya kake so ayyukansa su kasance mutumin kirki ne ko mutumin banza sai Allah ya faɗa sai mala'ika ya rubuta to sannan yaushe kake so ya mutu sai Allah ya gaya wa mala'ika sai ya rubuta. To sannan in ya mutu din ina kake so ya tafi? Wuta ko aljanna? Sai Allah ya gaya wa mala'ika sai ya rubuta. Shine manzo Allah yake fa Umaru bi arba'i kalimat, za a ce mala'ika ya rubuta kalmomi guda huɗu akan mutum. Bi kasabi rizqihi za a rubuta masa arzikinsa. Duk abin da zaka samu a duniya tun karka zo duniya an rubuta. Wa ajalihi kuma za a rubuta ajalinka, lokacin mutuwa da sababin mutuwar. Wani kwanciya zai yi kawai babu wata cuta ya mutu, haka aka rubuta masa, ba ganin dama ya zaɓi haka ba. Wani haɗarin mota zai yi, wani rashin lafiya zai yi, wani mai wani mutuwa zai yi sakamakon cuta, amma cutar wane ne zai masa sihiri ta sanadiyarsa zai mutu. Duk sai an rubuta, kuma tun rangini tun ranga ne ba sai kake ƙetarewa wannan rubutun ba. Wa amalihi a rubuta aiki, wa shaqiyyin aw sa'id a rubuta ɗan mutane ko ɗan aljanna. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya rantse ya ce fa wallahi allazi la ilaha ghayru, na rantse muku da Allahn da babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi. Inna ahadakum, za ku ga ɗaya daga cikinku, la ya'malu bi amali ahli aljanna, a farkon rayuwarsa zai fara aiki irin da 'yan aljanna, mutumin kirki a farko. Hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira, har sai ya rage bai ku kwana ɗaya ko biyu ko uku ya mutu ba. Fa yasbiqu alayhi alkitab, wancan rubutu da aka yi maka tun kan ya zo duniya sai ya zo ya yi overtaking a kansa, ya sha gabansa. Fa ya'malu bi amali ahli an-nari, a ƙarshe sai ya koma aikin ɗan wuta. Fa yadkhuluha, sai ya shiga wuta. Abinda za mu lura da shi da kyau a nan shine ƙarshen abin da mutum ya mutu da shi, to a ƙarshe shi ne abin da zai tashi da shi. Shi yasa dukkanin bayin Allah masu hankali da hangen nesa, kullum tsoronsu ba farkon rayuwa ba ƙarshen rayuwa, da mai mutum zai cika. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana bayin Allah na kwarai na daga cikin addu'o'in da suka fi shan kansu, suka fi shige musu gaba, suka fi mai da hankali wajen roƙon Allah game da su shine kyakkyawan ƙarshe. Suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu, ka ba mu jin kai daga gare ka, lalle kai ne mai baiwa. To sannan manzo Allah ya ce wa inna ahadakum, kuma za a iya samun ɗaya daga cikinku, la ya'malu bi amali ahli an-nari, shi kuma zai fara rayuwarsa da ayyukan jan wuta. Kila kafiri ma aka haife shi, kila da bai yarda ma akwai Allah ba, kila da musulmin aka haife shi amma dan sharholiya ne, dan tamori bai damu da addinin ba. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, wani sai bai rage bai wuce sauran kwana biyu ko uku ko wata ɗaya ya mutu ba, sai kaga ya jaru ya canja. Fa yasbiqu alayhi alkitab, domin wancan rubutun da aka yi masa tun yana cikin uwarsa, Allah ya ce a rubuta ɗan aljanna ne. To kuma ita aljanna ba za a shiga ba sai da aiki, sai dai ta yi aikin ba wani mai yawa ba ne. Aikin awa ɗaya na iya kai ka aljanna, in dai da shi ka cika. Shi yasa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi da su kansu sahabbai sukan yi kacici-kacici a kansa, su ce wani ɗan aljanna ne bai taɓa sallah ba, sunansa Abdullahi ibn Amir al-Ansari, zai shiga aljanna amma bai taɓa sallah ko ɗaya ba a duniya, la kafarin la wala tanafila, saboda bai wuce sauran awa ɗaya ya mutu ba ya zo ya karɓi musulunci a wajen annabi. Kuma lokacin da ya musulunta lokacin sallah bai ba, kamar yanzu ne an yi asuba a zahar ba tai ba ya musulunta, kuma sauran awa ɗaya ya mutu, yana musulunta kuma ya mutu. Annabi ya ce ɗan aljanna ne. Sahabbai suka ce kai wannan ya taki sa'a. To wani kuma sai kaga yayi shekaru aru aru yana sallar, amma sai ƙarshen lokaci kuma wal iyazu billahi sai al'amura su canja. To abin lura a nan irin tarbiyyar da Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam tun kafin zuwan sa duniya, kuma yadda Allah subhanahu wataala yake canja tarbiyyar mataki mataki. Da farko shi ya fara ta, sannan ya mika ta hannun mala'ika, sannan daga baya kuma za ta dawo hannun iyaye uwa da uba, kowa gwargwadon dama da ikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Wannan matakai na tarbiyya ya ɗan uwa, in ba a biyo su daki-daki ba to ana samun matsala ba ƙarama ba. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amuransa babu matsala, ya yi iya nasa, duk abin da ya kamata Allah subhanahu wata'ala ya wadan adam yayi masa shi yasa Allah da kansa yake goranta mana ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka ya kai dan adam me ya mutse ka ya raba ka da ubanginka wanda shi ya halicce ka ya suranta ka dukkan mallin da ya so ya gina ka akai ya gina ka amma duk da haka kake ja da shi kaga bai kamata ba to sannan duk da a hadisi an ce mutum yana farawa da aikin aljanna ya kare da na wuta yana farawa da na wuta ya kare da na aljanna wannan ba shine abin da yafi faruwa ba a mafi yawan lokaci kaso 85 ko 75 ma cikin 100 duk mutumin da ya fara da aikin aljanna da shi yake karewa duk mutumin da ya fara da aikin wuta a mafi yawan lokaci da shi yake karewa amma a ƴan wasu lokuta ne ake dan samun sabani da sauyi mutum ya fara da na aljanna ya kare da na wuta ya fara da na wuta ya kare da na aljanna wannan hadisi yana jijita dukkan dumme hankali da tunani domin ko sahabban annabi da annabi ya gaya musu wannan cewa tuntuni an gama tsara muku me za ku yi a duniya kawai ku bin wannan tsarin kuke yi sai sahabbai hankalinsu ya tashi duk da imaninsu suka ce ya ma'aikin Allah idan fatimal amal to an haka ne dan me za mu zo mu taba ta wa kanmu lokaci a duniya muna ta aiki tunda tunkan halicce mu an riga an gama tsara mana mizani sai manzo Allah ya ce a farko ce haka ai imalu fa kullu muyassaru lima khuliqa la ku dai ku je ku yi aiki kowane dan adam irin aikin da aka tsara masa zai yi shi zai malamai suka ce shine zaka ga aikin aljihari dan kankani ne babu wahala amma wani da yayi shi gwanda a kashe shi ba zai iya ba yanzu ku ga sallah ta asuba raka'a biyu azhar raka'a hudu la'asar hudu magriba uku isha hudu wannan fa ita ce kai dabarin la'a sallah kuma duk a cikin ayyukan ibada babu ayyukan da suke yawan maimaituwa kamar me sallah sallah domin wata ayyukan na ibada wani ma har ya mutu ba zai yi su ba idan mutum Allah bai hore masa aikin kudin zuwa Makka ba har ya mutu wani sai dai ta imani da aikin hajji amma ba zai je ba kuma dan baka je ba tunda ka yarda da shi rashin zuwan ba illa bane tunda ba laifin ka bane Allah ba zai kama ka ba yanzu ku kalli azumi Allah ya sanya sharadin azumi sai mai lafiya sai mazaunin gida wani tunda aka halicce shi a rashin lafiya ya tashi da haka shi azumi sai dai yaga ana yi sai dai in yana da damar ciyarwa ya ciyar amma shi an dauke masa domin Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa alladhina yuqunahu fi yadin ta'am miskin to haka maganar zakka wani sai dai ya taji ana zakka zakka yayi imani da ita amma shi sai dai ya karba ba dai ya bayar ba to sallah ita ce mafi nauyin ayyukan ibada kuma mafi muhimmanci in ka cire tauhidi shi yasa take yawan maimaituwa to amma wannan sallah da kuke ganin ta wani yana ayyukan wahalan da suka bi ta yanzu idan kuka dauki waɗanda ba musulmi ba musamman yawancin arnan arewa wanda za ku je ku tara suna ayyukan wahala mace za ka ga tana daukan kwanan ƙasa wanda namiji ba zai yi mai ƙarfin gaske yake dauka ya hau sama ana gini yana zuba kankare kaga ta dauko itacen da ko jaki aka dora wa da ƙyar zai iya kaiwa amma ta gummace ta yi wannan aikin wahala akan ta yi sallar raka'a biyu ta asuba wacce ba ta wuce minti goma ba ko ba haka ba yanzu wata za ta iya zuwa gidan rawa club caiwuni tana rawa ta sha giya wancan ya yi lalata da ita wancan ya yi lalata duk ba ta ga wannan wahala ba ce ita wannan shine daidai a wajenta shine rayuwa amma sallar raka'a biyu ko raka'a hudu wanda gaba ɗaya in ka haɗe su ba su wuce awa ɗaya ba sai ma mai imanin gaske ne a sallolin muni gaba ɗaya zai ci awa ɗaya amma ba za ka iya yin su ba da ta yi wannan ita gwanda a kashe ta sallah me ya haɗa ta da ita yanzu wani zai iya zaunawa ya shanye maka giya kirar guda ila ma a yanka jariri ya sha jini amma ya zauna ya yi zikirin minti biyu uku ba zai iya ba duk da sauƙin wannan duk da wahalar wancan amma ya zaɓi wancan duk ayyukan ibada da suke kai mutane aljanna kaso 75 cikin 100 kyauta ake yin su babu ko titi duk ayyukan saƙo waɗanda suke kai mutane wuta kaso 95 cikin 100 da kuɗi ake yin su kuma ko da kuɗin ma wani lokaci ke da ƙyar
amma me yasa mutane suka zabi na kudin duk da zai kai su wahala suka bar na kyautar duk da saukinsa zai kai su aljanna saboda kowa haka aka tsara masa yanzu idan ka tambayi wani musulmi kai yanzu wannan sallah ba ta yi ma wahala sai ce me ya zo wahala a sallah domin shi bayan ya gama nafarin lan hadda da dare yake tashi yayin nafila kai nafarin lan ma kan yayi ta sai mata nafil filin farko da nafil filin karshe duk shi a wajensa wannan abu mai sauki ne to da haka wannan shine hikima ta ubangiji subhanahu wataala idan ya halice ka dan aljanna duk ayyukan aljannan ba za su rike maka wahala ba sai ya sauƙaƙa maka su idan ya halice ka dan wuta duk ayyukan wutan komai wahalar su da kudin su kaza ka rinka bin su kana siya yanzu duk wanda zai sha giya ba inda ake bada giya kyauta amma ga yamun a Najeriya dai ban san wani masallaci da ake karɓar haraji dan ka shigo kai sallah ba kaga mutum ya shigo masallaci ga bandakuna nan kyauta in yana san kewayawa wanda waɗannan bandakunan irin su da a kasuwa za ka shiga kuɗi za ka biya ga ruwa nan tanki guda ka zuba iyayen da kake so a gidan wanka ko ka biya kuɗi ruwa ba yadda kaga dama kake ɗiba ba masallaci wani lokaci za ka ga dan wadata a sa AC ka shigo ka sha iska ga socket nan ga generator standby ka jone waya ka caji kyauta amma faɗin coci za ka ne duk wannan motsin da kake kudinka daidai shagalinka amma kuma duk da haka sai ka ga mutane su cika a can amma a nan bankan fayo ba sa nan sai wanda Allah ya dafa ya kawo me ya jawo wannan wata hikima ce ta Allah ya halicci wasu daga cikin bayinka don aljanna da haka duk abin da zai kai aljannan ya sauƙaƙa musu su ya halicci waɗansu bayinsa don wuta kuma duk abin da zai kai wutan tunda ba so yake aje ba sai da ya sa wahala a cikinsa amma duk da haka mutane suna rugugun sai sun je saboda abin da Bahaushe yake cewa mai rabon shan duka bari ba ta magani ubangiji ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah subhanahu wa ta'ala yake haqiqa mun halicci da yawa daga cikin bayi dan wutar jahannama shi yasa ga su da zuciya amma ba ta fahimtar gaskiya ba yanzu turawa za su kera maka waya su kera maka jirgi su kera maka satellite su kera maka computer su samar da data su samar da cyber duk abubuwan da za su kawo sauƙin rayuwa suna da ƙwaƙwalwar gano su da bincike da nazari a kansu su je duniyar wata su hau kumbo a bolo su shiga ƙarƙashin ruwa duk wannan ya yi musu sauƙi amma su gano Allah ɗaya ne su kaɗaita shi ya gagare su zuciyar ta fahimci duniya amma ta kasa fahimtar ubangijin duniya ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ubangiji yace duk yadda za a ji daɗin rayuwar duniya sun sani amma yadda kuma za su hango su gano yadda rayuwar lahira za ta kasance ita ma su gina ta su ci moriyarta duk da ita ce mai tabbas mai dahil sun kasa gano wannan saboda Allah bai shirye su ba bai ganar da su ba yanzu ke in aka ce da ke ki sa sim card a wayar ki ma ba za ki iya sawa ba ki ta tumaya in aka sai miki ita sabuwa ba za ki iya ba sai kin kai miki setting ballanta na a ce da ke wance kera mana waya ba za ki iya ba amma kin iya ganowa saboda dacen ubangiji da jin ɗansa da rahamarsa yadda ya kamata ki gina gidanki na lahira yadda ya kamata ki yi sallah yadda ya kamata ki kaɗaita Allah yadda ya kamata ki bi iyaye ki yi tarbiyyar ƴaƴa duk dan ki ci moriyar hakan a lahira amma shi Bature duk da satellite ɗinsa da hangen nesansa da microscope ɗinsa da camera mai leƙo masa abu mai nesa amma ya kasa ya gano wannan to kaga wannan ba ƙaramin rabo bane ba ƙaramin zaman katari bane da Allah subhanahu wataala yake wanda ya so shi yasa Allah subhanahu wataala sha'anin shari'a yace wannan a hannunsa yake yahdi man yasha wa yudhillu man yasha in ya ga dama sai shiryar da dan ƙauye ya fitar da dan birni ya fitar da Bature a Ingila da Amerika ya shiryar da dan Najeriya a cikin sauro da kwatani ashe kenan kaga shari'a dace ne daga man katari na Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ya halicci bayinsa ya yi musu duk abin da ya kamata ya musu a matsayi na tarbiyya da lura na daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya mana shine sauwake mana hanyar zuwa duniya ubangiji subhanahu wataala ya ce qutila al-insanu ma asfara min ayyi shay'in khalaqa من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره في الله كلا لما يقضي ما أمره الله كتل الإنسان الله ودر متن وان ديك كافري ما أكفره ميداش رواق كافري ينظر ذي كلا أكلا فإن قاتل الله يبقى من أي شيء خلقه دقمي الله أهل الشيطان عدل من نطفة خلقه فقدره daga dubon mani Allah ya halicci dan adam kuma ya gurgurda masa komai yayi masa komai daidai da daidai daidai bukata thumma sabila yassara sannan Allah ya hore masa hanyar zuwa duniya malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu game da wannan zamu dauki ɗaya daga ciki domin za ta nuna mana kudrar Allah malaman tafsiri suka ce wato dan adam Allah subhanahu wata'ala ya masa gata ba karami ba bayan gatan halitta da ya masa a cikin mahaifiyarsa da kai masa abinci da kai masa numfashi da kai masa dukkan bukata a lokacin da ita kanta uwar ba za ta iya daukan abin ta kai masa ba duk da a jikinta yake to sannan sai Allah ya yi masa gatan zuwa duniya hanyar da duk dan adam ya biyo ya zo duniya daga jikin mahaifiyarsa wannan hanyar in ba dan kadirar ubangiji ba ba wanda yake sai fito ta ita daga jikin dan adam yanzu da a ce mace za ta haihu minti biyu da haihuwarta a ɗauki ɗan da ta haifa a ce a mai da shi ta inda ya zo wallahi ba zai koma ba sai dai a kashe ta mata ku za ku ba da labari wata hikima ta ubangiji idan mace ta zo haihuwa sai Allah maɗaukakin sarki ya sa jikinta ya sake sai Allah ya sa wani ruwa ya fara zubowa daga jikinta hikimar wannan ruwan wanda mata suke ce masa wai zaki ko ma me za a kira shi da shi a kira shi shi Allah yana da hikima ya turo wannan ruwan ne dan ya lugwigwita jikin uwa dan duk taurin kashin kanta wani dan zaki gan shi rungume man kai ne da shi ya fi na uwar amma ya aka ya fito ta jikinta saboda saukakawar ubangiji subhanahu wataala in ba da ban saukakawar ubangiji ba ba maganar kanta ba hannu na jinjiri bai isa ya fito ta jikin uwarsa ba kuma wata hikima duk wacce ta san yadda ɗa yake zaune a cikin uwa kansa a saman jikinta yake a wajen ƙirjinta yake ƙafafuwa ne a ƙasa ƙafafuwa sun fi kusa da daidai da inda ake fitowa amma duk uwar da ta zo za ta haihu ƙafafuwa suka fara fitowa to likitoci hankalin su ya tashi dole za a dakatar da fitowar wannan ɗan domin an san zai zo da matsala a cikin uwa ɗa yake yin allon dungure ya juya a hankali har kansa ya dawo ƙasa ƙafafuwansa su koma sama da kan yake fara zuwa duniya duk wannan shirin na Allah ne babu wata na'ura da take juya ɗa a cikin uwarsa kai wata uwar ma lokacin da take da ciki in kaga cikin ɗan kwararre shafaffe a jikinta kuma in ta tashi haihuwa zai kaga ɗan zindime min ƙato sai a yi ta mamaki wancan ko cikinta ɗan ƙarami amma ɗan da ta haifa gashi nan wata kuma za ka ga cikin make ke ka ce ɗan hudu ne da ita amma ɗa ɗaya ne a cikin kuma ɗan in aka fito da shi sai ka gan shi ɗan bibini ya aka yi cikin ya yi ƙato wata hikima ce ta Allah a ciki babba a duniya kuma ɗan ƙarami to duk wannan aiki yana daga cikin tarbiyyar da Allah subhanahu wataala ya yi domin wannan aikin babu wani wanda yake da hannu a cikinsa sai Allah to daga zarar ɗa ya zo duniya sai Allah ya ɗauki gabarar tarbiyyarsa sai ya danka a kan iyayensa tare da cewa akwai wasu abubuwa da iyaye suke iya yi na tarbiyya tun ɗa yana ciki amma ba irin waɗancan da muka faɗa ba irin waɗancan da muka faɗa Allah kaɗai shi yake iya yi na daga cikin abin da iyaye suke iya yi na tarbiyya tun ɗa yana ciki kai wani lokaci ma tun kan cikin ya shiga shine bin abin da shari'a ta ce a bi domin in an samu cikin cikin ya zama nagartaccen ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas cikin sahih al-Bukhari yace da a ce ɗayanku ma'ana namiji ko mace ko duka biyu a yayin jima'i yayin saduwar aure uba ya yi addu'a uwa ta yi addu'a miji ya yi addu'a mata ta yi addu'a addu'ar saduwa to wannan addu'ar tana da tasiri a kan cikin da za a samu kaga wannan matar biya ce tun ba a samu ciki ba idan miji zai sadu da matarsa ya ce bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ita ma uwa lokacin da za ka kusanci mai gidanta ta yi wannan addu'a manzo Allah ya ce ɗan da za a samu a wannan cikin namiji ko mace dillala cewa duniya in a cikin ƴaƴan shedanu zai tashi da tarbiya ba za su iya gurbata tarbiyarsa ba. Wannan gudunmawa ce da iyaye za su iya bayarwa wajen tarbiyar ƴaƴansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana asalin yadda iyaye suke tarbiyyantar ƴaƴansu tun ƴaƴan ba su zo duniya ba. Ubangiji ya ba mu kissar Annabi Isa alaihi salam da zai ba da labarin Annabi Isa, wanda Annabi Isa yana daga cikin manya-manyan annabawa wanda Allah ya musu baiwar da bai wa kowane annabi ba, domin in Allah zai ambaci baiwar Annabi Isa ware shi yake yi, kamar yadda yake tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat sai ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Allah yake manzanni kenan mun daukaka wasu akan wasu, daga cikin su akwai wanda Allah yake magana da su kamar Annabi Musa, kamar Annabi Adamu, kamar Annabi Ibrahim, waɗannan duk Allah yayi magana da su magana kai tsaye. Sai Allah yake wa rafa'a ba'dahum darajat, wasu mun daukaka su da darajoji masu yawa. Da ya zo kan Annabi Isa sai ya ware shi sai ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, mun ba Annabi Isa dan Maryam hujjoji mabayyana. Sai ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus, mun karfafe shi da mala'ika Jibrilu. Duk wani annabi da ka sani mala'ika Jibrilu baya zuwa ya tare a gidansa, zuwan masa yake yi wani lokaci yake zuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a hadisin Bukhari ya tambayi Jibrilu, ina ma ka tare a wajena, ba ka rinka zuwa kana tafiya ba, me yasa kake ba za ka rinka yawaita ziyarta ta ba? Sai ga aya ta sauka a suratu Maryam, Ubangiji yace ka gaya masa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi, ba dan ganin kanmu da ganin daman mu muke sauka ba, sai Ubangiji ya ce mu sauko muke saukowa, ana nufin su mala'iku. To amma Annabi Isa da Allah madaukakin sarki ya tashi, sai ya turo mala'ika Jibril ya ce ka zauna a wajensa kar ka rinka dawowa, idan goma tare shi ne. Malaman tafsiri suka ce Annabi Isa dan Maryam bodyguard ɗinsa mala'ika Jibril ne. Duk inda Annabi Isa zai je mala'ika Jibril yana nan. Shi yasa lokacin da Annabi Isa ya rayu a duniya, duk Yahudawan duniya so suke su kashe shi, amma sun kasa iya kashe shi. Kuma har a ƙarshe suna tunciyar sun kashe shi, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, ƙarya suke ba su kashe shi ba, ɗauke shi muka yi, sai muka ɗauki kamarsa muka manna wani suka kashe wani suka ɗauka shi suka kashe. To Annabi Isa duk da wannan darajojin da yake da su, wanda shine annabin da zai ci riba biyu a duniya, ya zo a zamaninsa kuma zai dawo a zamanin wani annabi, domin kafin alkiyama ta tashi Annabi Isa zai sake dawowa. Manzo Allah ya faɗa kan alkiyama ta tashi Isa zai dawo, dan a rayuwarsa ta farko bai yi aure ba, zai zo ya yi aure, zai zo ya haihu, sannan kuma zai zo ya yi aikin hajji, kuma shine kadai wanda zai kashe dujjal a ƙarshen duniya. Duk wani bomb da duk wata bindiga da duk wani rocket ba zai iya kashe dujjal ba, wanda zai iya kashe dujjal ɗaya ne shine Annabi Isa, sai ya dawo duniya zai kashe shi. To wannan Annabi Isa da Allah yake so ya gaya mana asalinsa, sai ya ɗauko mana tarihin kakanninsa. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce inna Allaha aṣṭafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim, sai ya ce wa ala Imran ala al-alamin, Allah ya zaɓi Annabi Adam, Allah ya zaɓi Annabi Nuhu, Allah ya zaɓi Annabi Ibrahim da iyalan gidansa, sai kuma ya ce ya zaɓi iyalan Imran akan dukkan halitta. Annabi Adam in an ce Allah ya zaɓe shi ba abun mamaki bane, annabi ne. Annabi Ibrahim in an ce Allah ya zaɓe shi ba abun mamaki bane, annabi ne. Annabi Nuhu in an ce Allah ya zaɓe shi ba abun mamaki bane, annabi ne. To amma Imran ba annabi bane, me yasa aka haɗa shi magana cikin annabawa? Saboda Imran shine baban na na Maryam, Maryam kuma ita ce uwar Isa. Din nagartar da Isa ya samu ya same ta ne sakamakon kyakkyawar tarbiyyar da aka yi wa uwarsa, ita kuma kyakkyawar tarbiyya uwar ta samu ne daga wajen iyayenta. Da aka ka'ida tarbiyya tana faruwa ne daga wajen iyaye, kuma daga gida. Ko Bature da Hausa yace charity begins at home, tarbiyya da kula tana faruwa ne daga gida. Shi yasa Larabawa suke da wani karin magana, dukkanin ɗabi'ar da kaga yaro yana da ita karkace komai, irin wannan ɗabi'ar ita ce a gidan. Duk lokacin da kaga yaro ya zama mutumin kirki, to ba shine abin yabo ba iyayensa ne. Duk lokacin da kaga yaro ya zama mutumin banza, ba shine farkon abin zargi ba iyayensa ne. Sai dai in sun yi iyayen su ya fantare musu, wannan kuma wani abu ne na daban. Shi yasa wani mai hikima ya ce idza kana rabbul bayti bid-dukhi dariban fashimatu ahli al-bayti kulluhum muraqqasun, idan iyaye sun zama masu kida da kalangu to dan iyaye sun tashi suna rawa ba abun mamaki bane ba wuce yace barewa ba ta yin gudu danta yayin rarrafe wani mai hikimar larabci yace wayan shi'un nashi'ul fityani minna alama kana awwadahu abu yara suna tashi ne a cikin mugurbadan tarbiyyar da iyayen su suka ba su to idan muka dauki kissar annabi isa wacce Allah subhanahu wata'ala ya mata wannan dogon shimfiɗa sai Allah yace iz qalat imra'atu imrana yayin da matar imrana ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya Allah ni nayi bakancan abin da ke ciki na zan yantar maka da shi zan yi masa tarbiyyar da zai zama mai biyayya a gare ka fa taqabbal minni ya Allah ka karba min innaka sami'ud du'a lalle kai ne karba addu'a ki abin nufi datin yana cikin uwa uwa take fara maka tarbiyya tarbiyya ta farko fata na gari akwai uwar da tun danta yana ciki tun bata san me za ta haifa ba take cin buri na saba wa Allah akan yayan akwai iyaye da suke wannan Allah ka bani dan da zai huce min haushi shikenan huta haushi ne shi tun kan yazo duniya kin yankan masa tikitin fada da mutane akwai uwar da zaka ji tana cewa Allah ka ba mu ko wanda za a zage mu ne da shi me zabi ba a fatan da yazo ya taya fada ba a fatan da yazo a zage ka da shi musamman waɗanda suka dade ba su haihu ba zaka ga suna wannan fatan a gargajiyance a al'adance Allah ka ba mu dan da ko da za a zage mu da shi dan gwanda-gwanda ma masu cewa Allah ka ba mu na aike ko ba haka ba to matar annabi matar imran mahaifiyar nana maryam tana samun ciki abinda ta rinka roƙa ya Allah wannan dan nawa na ciki na fata na ya zama namiji in ya zama namiji ya ubangiji duk dawainiyar da iyaye suke dora wa ɗaya maza ni ba zan dora maka ba ba zan rinka aikansa ba ba zan dora maka wani ayyukan wahala ba ɗaukar sa zan yi in kai shi ɗakin bauta kawai ya rinka bauta ma yana share masallaci yana ayyukan alheri ni kawai gumi na ke ba kuma sannan ta ce fa taqabbal minni ya Allah ka karba mu innaka sami'ud du'a domin kai mai karbar addu'a ce to haka nan a kissar annabi zakariya lokacin da yake neman ɗa ya haya shi ma sai da ya roƙi ɗa na gari bai ce ba kowane iri hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a a wata ayar cikin suratu maryam zikru rahmati rabbika 'abduhu zakariya idh nada rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خبت الموالي من ورائي وكانت امراتي اقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا الله كباني دا نغري الله كباني دا نغري داك دا wannan malamai suka ce sau da dama da in bai da tarbiya in uwa ba ta roki da nagar ba in uba bai roki da nagar ba wata haihuwar da ita gwanda ki zauna baki haihu ba a duniya domin akwai dan da a duniya ya zo duniyar ma ba ma farin cikin sa akai ba annabi daga cikin annabawan Allah ya taka shi ya yanka shi aka ce me yasa ka yanka shi yace wannan dan a wajen iyayensa da shi gwanda mutuwar sa annabi Musa da annabi Khidir suna tafiya suka ga yaro Khidir ya taka yaron ya yanka Musa ya tambaye shi a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta shay'an nukra ya zaka kashe yaro bai ji ba bai gani ba kai wannan abu ba zan iya hakuri akan sa ba a ƙarshe sai annabi Khidir yake gaya wa Musa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna arada rabbuka an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab lahuma wannan yaro da kake gani iyayensa mutanen kirki ne amma in ya rayu ya girma to zai sa su yarda zai bai da su arna domin ƙaunar ɗa tana sa iyaye su fantsare kana ji kana gani ɗanka yana ba daidai ba amma saboda ba ka san ɓacin ransa ka gwammace ka biye masa ko da sabon Allah ne to a ƙarshe ɗanka sai kai ka wuta da haka malamai suka ce duk lokacin da za ka roƙi ɗa ka ce nagari domin ƴaƴa akwai wanda suke halakar da iyaye kai kada naka ya halakar da kai dan annabi Nuhu ba dan annabi Nuhu ya zama jajirtacce ba da ya kai shi wuta to sannan in za ki roƙi kuɗi nan ma a roƙi masu albarka domin kuɗi sun halakar da yawa in za ka roƙi ilimi ka roƙi mai albarka don ilimi ya halakar da yawa wannan shine abin lura da haka tarbiyyar iyaye tana faruwa tun kan su haifi ƴaƴansu ta hanyar fata na gari da kuma yin addu'a ta Allah ya ba su ƴaƴan na gari to sannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya baki damar haihuwa lafiya. Akwai abubuwan da ake yi bayan haka, amma kafin da haka yana daga cikin matakan tarbiyya. Dukkan wani abu da zai kula da lafiyar ki da lafiyar ɗan da ke cikin ki, to dole ne ki riko da sababi da su zuwa asibiti akan lokaci da gudunmawar uba da mai da hankalin uwa. Dukkanin wata shawara da likitoci za su baki ki kula da ita, matuƙar wannan shawara ba ta ci karo da koyarwa addini ba. Domin me? Domin yin hakan yana daga cikin tarbiyyar da zaki wa ɗanki, wanda in kika yi sakaci da wannan ɗan ya samu matsala, to Allah ya tambaye ki kin cuce shi kin zalunce shi. Idan aka ce da ke karki ba ɗanki ruwa, in dai ya tabbata in cewa ba da ruwan zai cutar, in kika ba da ruwan ya cutu, to Allah zai kama ki kika cuce shi. Akwai hisabi tsakanin iyaye da ƴaƴa. Idan ku aka tabbatar da cewa rashin shan ruwan shi ne, to sai ki sha ruwa kuma ki samu mai tsafta. Domin ki sani yanzu ruwan da kike sha ba ke kaɗai ba ce kike sha, har da ɗanki nan yana sha ta mamanki. To haka nan abinda likitoci suke ta faɗa, ba da nonon uwa gamsasshe, wannan yana da matuƙar muhimmanci. Kamar yadda musulunci ma bai ƙala wannan ba, sai da ya yi promishin mai kyau game da abinda ya shafi bayar da nonon uwa. Kafin wannan, idan mace ta haihu, farkon abinda shari'ar musulunci ta koyar shi ne yi wa ɗa addu'a ta alkhairi, tare da yi masa abin da ake kira da tahaniki. Tahaniki shi ne a samu mutumin kirki, ko ke kika yi ba laifi ba ne, in uba ne ya yi ba laifi ba ne, in akwai wani malami ko wani mutumin kirki kusa da ake kyautata masa zaton nagarta, sai a kai masa yaro sai ya masa. Shi ne a samu dabino a tauna a baki, sai a haɗa da yawon da dabinon, sai a ba wa yaron. Wannan kuma ana yi ne kafin yaro ya fara cin komai. In yaron ki sai da ya fara shan mama, to ba a yi masa wannan, damar ta wuce. Kuma daman ba wajibi ba ne, amma dai abu ne mai kyau, saboda abu mai zaƙi yana da tasiri a jikin yara. Ku ga babba idan ya girma ana hana shi san zaƙi, amma shi yaro ba abin da ake so ya yawaita sha irin zaƙi. Shi yasa yana daga cikin tarbiyya ka yawaita ba wa ɗanka alawa. In dai ba ka gane za ka cutar da shi ba, akwai yaron da alawa tana fake masa ciki. Amma in ka fahimci yaronka alawa ba ta ɓata masa ciki, to ka rinƙa yawan ba wa ‘ya’yanka zaƙi. Saboda wannan shi ne hange na addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wa yara. Kuma bincike na likitocin yau ya gano cewa shi zaƙi yana taimakawa ne wajen ba wa mutum kuzari. Shi ne ake kira da glucose a jikin ɗan adam. Yaron da yake yawan motsa-motsa da buge-buge, to yana buƙatar glucose mai yawa a jikinsa. In ko ba haka ba, wannan buge-bugen da yaro yake amma ba yi da sinadarin glucose mai yawa a jikinsa, to zai cutar da lafiyarsa. Lafiyar su za ta shiga gare ni. To amma lokacin da mutum ya girma, za ku ga kaikawansa ya ragu. To a lokacin bai kamata ya tara sinadarin glucose a jikinsa ba, saboda baya fitar da shi, baya yawan motsi da kaikawo. Da haka addinin musulunci ya kula da wannan. To sannan sai abin da ya shafi shayar da nonon uwa. Addinin musulunci ya faɗi yadda ake shayar da yaro. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, da ɗaukan cikin yaro da yaye shi so ake yi wata 30. To a asali normally iyaye mata suna haihuwa idan ciki ya kai wata 9 ko da kwana 9. A cikin wata 30 in kika cire wata 9, saura wata 21. To duk macen da ta haihu normally a wata 9, to ɗanta za ta shayar da shi ne wata 21. Domin nono da kuke gani a jikin iyaye mata, duk abin da ɗa yake bukata akwai a cikin ruwan nono. Allah ya sanya masa shi. Kuma wannan nonon yana da expiry date, akwai lokacin da yake lalacewa. Mace za ta iya zamowa shekara ɗaya da haihuwarta nononta bai lalace ba, za kuma ta iya zamowa shekara ɗaya da haihuwarta nonon da ruwan da komai amma ya yi expire. Abinda ake nufi da ya yi expire, bai kamata ɗanta ya sha nonon ba, ya wuce lokacin shan nono. Idan mace ta haihu a wata 9, kamar yadda na faɗa, saura wata 21 a cikin kwanakin shayarwa, da haka wata 21 za ta shayar da ɗanta. Da yawan mata sukan haihu a wata 9 kuma su shayar da ɗa shekara 2 cif, kun ga wata 24. To kin ga automatically a wata 21 shi ne nonon ki, ruwan nonon bai lalace ba. Amma da ya haura ya kai wata 22, to ya yi expire, ya lalace. A wannan lokaci yaro zai iya sha, amma kuma in ya sha hakan sai ya cutar da rayuwarsa ko da a gaba ne. Bincike na likitoci ya tabbatar a addinance da a zamanance akwai yaran da suke fama da cutar daƙiƙanci. Larabawa suna kiran ciwon da bilada daƙiƙanci, to wannan ciwon galibi yana samu asali ne daga yaron da ya sha nonon uwa bayan nonon uwan yayi expire ya wuce lokacin da ya kamata ya sha. Hakanan cutar rashin fahimta a makaranta, haka cutar wauta ta ga mutum dolowawa abinda ya kamata ayi a cikin nutsuwa baya yi, to galibi wannan matsala take jawowa. Da yawan iyaye ba su san wannan ba. To yadda abin yake a ka'idar musulunci, mafi karancin watannin da mace take haihuwa shine wata shida. Idan yau aka yi miki aure, a yau kika tare da mijinki, kika haihu wata shida cif cif, to ɗansa ne. Bai isa ya ce ba ɗansa ba ne. Duk wanda ya gulma ya ce ta haihu ciki bai kai wata tara ba, to jahili ne. Domin wata shida a musulunci tana da. Dan haka malamai suka ce mafi karancin kwanakin ciki shine wata shida. To idan mace a wata shida ta haihu, kun ga a wata 30 sauran wata nawa? 24 shine shekara biyu cif. Macen da take shayar da ɗanta shekara biyu cif ita ce macen da ta haihu a wata shida. Amma macen da ta haihu a wata tara, to wata 21 za ta shayar da ɗanta. To sannan malamai suka ce akwai matsalar kwantan ciki, wanda wannan ba ƙarya ba ce. Wata matar za ka ga in ta ciki sai ya kai shekara ɗaya ma take haihuwa, kai wata ma sai ya kai shekara biyu. To a ƙa'ida in a shekara biyu kika haifi cikinki, ya yi shekara biyu a jikinki, to nononki yanzu abin da ya rage maka wata shida ya expire. Da haka da kin haihu a shekara biyu, wata shida za ki ba wa ɗa nono. Da wata shida ya cika ki haƙura ki ɗora ki a kan abinci, nono ya ƙare. Idan da mace za ta yi shekara uku da ciki a jikinta baka haihu ba sai ta haihu, malamai suka ce ba za ta ba ɗanta nono ba ko sau ɗaya, saboda automatically nonon expire ne ya ƙare. Dole mata su san wannan, saboda tarbiyyar hankulan ƴaƴansu da tarbiyyar lafiyarsu. Wanda fiye da wannan hankalin da lafiyar, sannan maganar addini ma za ta zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ka'ida dangane da tarbiyya da kuma tasirin iyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, duk wani ɗa da kuka sani a duniya Allah ya yi halittarsa ne a matsayin musulmai. Hatta ƴaƴan waɗanda ba musulmai ba, jarirai musulmai ne, domin da za su mutu yanzu a wajen Allah ba za a ce da su arna ba, kuma ba za a yi musu hukunci da ƴan wuta bane ba, saboda asalin su musulmai ne. Duk wata halittar Allah ta mutum da aljan tana zuwa duniya ne a matsayin musulma, a matsayin za ta bauta wa Allah. To amma rashin sa'ar iyaye shi yake canja al'adar yaro ko addininsa. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa abawahu, iyayen mutum biyu, yuhawwidanihi, su suke mai da shi ba yahudi amma shi musulmi aka halicce shi, au yunaffiranihi, ko su mai da shi ba nasari, au yumajjisanihi, ko su mai da shi ba maguji. Da haka iyaye gwargwadon yadda suke haka ƴaƴansu suke kasancewa ta fuskar addini da ta fuskar ɗabi'a. Shi yasa malamai masana kimiyyar rayuwar ɗan adam suka ce lokacin da mace take da ciki akwai abubuwan da matuƙar tana yin su, to ɗanta zai tasirantu da su. Idan mace tana da ciki tana yawan jin karatun Qur'ani, to ɗanta zai zo duniya ya saba da jin karatun Qur'ani. In mace tana da ciki tana yawan zikiri tana tasbihi, yawan da take hadiya tana mai da shi cikinta, sakamakon wannan zikiri da tasbihi ɗanta yana tsotsar wannan yawan, shi ma sai tasirantu da shi. Amma lokacin da kike da ciki kike shan kayan maye, to ba mamaki ɗanki in yazo zai sha kayan maye. Mafi yawanci bincike ya tabbatar a Turai ƴaƴan da suke shaye-shaye iyayensu suna shaye-shaye tun da suke mutu. Idan mace tana da ciki tana jin kaɗe-kaɗe, ɗanta zai dawo da zai zo duniya DJ, ta riga ta yi masa rijista tun kan yazo, abin da ya rage kawai ta sai masa fiyano da sauransu in yazo. Amma originally cincin ya riga ya saba da kiɗa da salon kiɗa da sauransu, da daga iyaye su kula da wannan. To sannan a lokacin da yaro ya zo duniya ana so a rinka koya maka tarbiyya iri daban-daban. A matakin farko abin da aka fi so yaro ya samu ta ɓangaren iyaye ta fuskar tarbiyya shine shakuwa da ƙauna da ja a jiki. Yaro ƙarami wanda bai kai shekara bakwai ba, abin da aka fi so iyaye su fi masa shine wasa da nuna masa ƙauna da ɗaukarsa a rungume shi da a rinƙe masa kis a kumatunsa. Duk yaro ya saba da waɗannan abubuwa a lokacin yana ƙasa da shekara bakwai, tun daga jariri har ya kai shekara bakwai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yi. lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake goyen hakan da Husaini da kuma Usama dan Zaid wadannan yara ne jarirai da suka tashi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata yarinya jikar annabi ce ita ma sunanta Umama irna na Zainab ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauka wadannan yaran yana fitowa da su fili a gaban mutane ne musu wasa irin kyacciyar nan kana jefa yaran ka sama kana turungume shi Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi annabi yana daukar Hassan danna na Fatima da Usama dan Zaid yana musu ƙaccarci ƙaccafiya yana daga su sama yana cewa Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so wadannan yaran guda biyu ni ma ina son su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bako bakon mutumin kauye ne sunansa Aqra' ibn al-Hadith at-Tamimi to kun san mutanen kauye sun fi ƙaƙashewa zuciya sun fi rashin kula da ƴaƴa sun fi rashin jan ƴaƴa a jika mu ma ɗan ƙauye ne ku yi haƙuri amma dai mafi yawancin mutanen ƙauye abinda suka fi so ɗaya musu ya musu bauta amma ba su kuma su mata tarbiyya ko rarrashi ko ja a jiki ba to shi wannan mutumin ƙauyen da ya zo da ya sallama da annabi ya tashi fitowa sai ya taho da Al-Hasan yana taimaka wasa yana ganin annabi yana yi wa Hasan wasa sai ya ɓata rai bai ɓoye ba kun san kuma mutanen ƙauye akwai gaɓanta kuma akwai gaskiya a cikin gaɓanta su za su gaya maka magana kuma iya gaskiyar su kenan shi Aqra ibn al-Hadith da ya ga annabi sai ya ɓata rai sai ya ce ku mutanen birni kun fiye shagwaba yara kun fiye son yara ya ce ni a gidana ina da irin waɗannan yaran guda bakwai a wata ruwaya ya ce guda tara amma ban taɓa ɗaukar ko ɗaya daga cikinsu ba shi yana ganin wata burgewa ce ƴaƴansa tara a matsayinsa na uba amma bai taɓa ɗaukar ko ɗaya ba kun san ko yanzu akwai iyaye masu irin wannan kuma galibi an fi samun wannan ta ɓangaren iyaye maza shi yasa ƴaƴa ko maza ne sun fi sabawa da iyayensu mata saboda ita uwa mace ko da yaushe ɗa yana manne da jikinta amma wani uban namiji da asuba kaɗai ɗan ya tashi yana rarrafe saboda yana jan tarbi ko da yamma da ya tsaye da yaron ya zo kusa da shi zai taɓa shi zai kaɗa masa tarbi ya kore shi yasa iyaye maza ba ka tafai ƴaƴa suke sabawa da su ba ba kuma komai yake jawa ba wannan ƙeƙashewar ce to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna a aikace shi ma sai ya ɓata rai sai ya ce da wannan mutumin ƙauyen sai ya ce to me zan yi da kai ko yaya zan yi maka idan Allah ya cire tausayi a zuciyarka sai manzo Allah ya bada wata ƙa'ida da iyaye ya kamata su mai da hankali a kanta shine man la yarham la yurham duk uban da bai tausaya wa ƴaƴansa suna yara ba bai ja su a jiki ba duk wanda bata tausaya wa ƴaƴansa suna yara ta ja su a jiki ba wallahi in ta tsufa su ma guduwa za su yi kulata duk tsohon da kaga ya tsufa yana shan wahala kuma yana da ƴaƴa to ka rubuta ka aje ka binciki rayuwarsa yana yaro bai kula da su ba yana da ƙarfinsa suna yara bai kula da su ba bari in dawo da wannan magana kan iyaye mata da yawa za ka ga mace ta haihu a gida da ƴaƴanta da komai amma wata ɗaya ƙaramin matsala sai ta ƙi haƙuri sai ta gudu sai ta tsallake ta bar ƴaƴan galibin iyaye mata ba a san ku da ƙin ƴaƴa ba amma inda matsalar take yanzu a zamani shine gajan haƙuri ta haifi ƴaƴa shida bakwai a gida amma wai kawai saboda an yi wata kishiya saboda kawai son zuciyarki ki tsallake ki bar waɗannan ƴaƴan bakwai a rinka zuga ku ana ai uba goma ba miji goma ba ne to amma kin manta da cewa fa yanzu rayuwar ki fa kin ci sama da rani yanzu duk wani abu da kike takama da shi fa baya yake yi kasa yake yi yanzu waɗannan yaran su za su taso su zo su yi takin oba a kan rayuwar ki to kima kin watsar da su sai ka ga da yawa uwa ta tsallake ta bar wa kishiya ƴaƴa in an samu kishiyar ta gani sai ta riƙe ƴaƴan a ƙarshe ƴaƴan sai ka ji suna cewa wallahi gwanja wance da uwar ai mu ma guduwa kika yi ta ban mu sai sun girma sun zama wani abu sun yi kuɗi kuma ta dawo tana bibita ku ai ni na haife ku ni na san wani babba a ƙasar nan da har minista ya yi har minista ya yi sanadiyar daina zuwa gidansu uwarsa da ta haife shi a gidansu sai ta yi faɗa da kishiyoyi sai ta gudu ta bar shi kishiya ita ta ɗauke shi ta riƙe shi har ya girma har ya zama minista da ya zama minista ubansa sai ya mutu ɗakin uwar tun da uban ya mutu babu wacce ta shiga ɗakin da ya zama minista sai ya ɗauko uwarsa sai ya dawo da ita gidansu family house ɗin su ya zo ya gyara gidan gaba ɗaya to amma sai yake wani abu na kara in ya zo daga Abuja ya zo Kano in ya zo gidansu sai ya fara zuwa wajen kishiyar uwar wacce ita ta riƙe shi ya gaishe ta sannan sai ya dawo ɗakin uwar, ɗakin uwar shine a farko, akan wannan uwar tayi kushi dan me ita ta haife shi in yazo gida sai ya gaida wata, sai sai haba tallake ni fa kika yi kika banni. To a ƙarshe wallahi da ta gigi ta shi ta tayar masa da hankali uwar, sai ce ya daina zuwa gidan gaba ɗaya, saboda shi ba zai iya zuwa gidan ya gaida uwarsa ya sannan ya je ya gaida wancan ba, saboda halaccin da ta yi masa a rayuwa. A ƙarshe sai ya koma, in ya zo sai dai ya zauna a GRA Nasarawa, sai dai a zo a ɗauki iyayen a mota su je su gaisa tare, a dawo da su tare. To da yawa iyaye mata kuna wannan mistakin a rayuwa, a lokacin da kika yi ƴaƴa biyar ko bakwai ko makamancin haka a gida, sai ce da gidan gajan haƙuri ne, me ya rage? Saura kaɗan ki kwaci gidan. Bahaushe ya yi hikima ya ce takaicin me ɗa, kaɗan ne. To da haka wannan yana faruwa sau da dama, sai ka ga ƴaƴa sun tashi ba su saba da iyayensu ba, kuma mata uwar da ke ya kamata ki fi kowa shaƙuwa da ɗanki, amma ɗan ya shaƙu da wani ba ke ba, kuma ke kika ba da damar haka saboda ke ma ba ki masa abin da ya kamata ba a farkon rayuwa. To sannan ya ɗan uwa mata iyaye masu albarka, ku sani cewa ɗa idan ya kai shekara bakwai, to a ƙa'ida ta addinin musulunci a nan ake fara koya masa tarbiyya. Akwai wata ɗabi'a da iyaye mata suke da ita, iyaye maza suna da ƙarancinta, ƴaƴa sun fi tsoron iyaye maza, saboda me? Saboda ba su saba da su ba. Bahaushe ya ce ido wa ka raina, ya ce wanda nake gani kullum, uwa ita ake gani kullum, za ka ga ƴaƴa sun raina ta. Kuma sannan yana daga cikin abin da ya sa iyaye maza ƴaƴa suka fi tsoronsu, uba kan yayi duka yana daɗewa, to shi a ƙa'idar duka in yayi yawa raini yake jawowa da tangarta, sai ka ji yaro yana to ba duka ba ne, sai me? Na saba. To shi uba wannan jinkirin dukan da yake ya sa aka fi tsoronsa, ko da nasa ba mai zafi ba ne, amma da yake ana daɗewa ba a yi ba, ya sukar jini. To amma ku iyaye mata kuna da wata ɗabi'a ta saurin hannu, saurin hannu. Yanzu nan kuwa za ka ji ɗin yaro ɗan ƙarami in ta ɗirma masa dundu ko ita aka yi wannan dundun, wallahi sai ta ce ya ajiye zuciya kafin ta dawo. To a ƙa'ida ta addinin musulunci duka ba haramun ba ne. Duka yana da ƙa'ida, yana da tasiri a tarbiyya, amma in yayi yawa yana lalata yara. Duk abin da yayi yawa daman yana da ɓarna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinƙa rataye bulalu a gidajenku, domin ganin bulala a gida tana sanya yaro ya ji tsoro. Iyayen da ba su fiye duka ba, amma da wuya ne na san da yawan ku kun sani, duk wanda ya haura shekara 40 ɗaiɗai ne wanda bai tashi ya ga a gidansa ana rataye bulala ba. Wata mai baki biyu, wata mai baki ɗaya, hadisi ne manzo Allah ya koyar, ya ce ku rinƙa rataye bulala a gida, domin ganin bulala kaɗai yana sa mutanen gida su shiga taitayin su. Ita kanta uwar ganin bulala yana saita ta, ballantana ƴaƴanta. To amma a ƙa'idar musulunci ba a fara dukan yaro sai ya kai shekara 10. Turawa da suke ta tuciyar cewa suna da ƙa'ida ta ƴancin yara kar ai duka sun makara, musulunci tuntuni ya faɗa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan yaran ku suka kai shekara 7 ku fara koya musu addini. In ɗa namiji ne a rinƙa koya masa, in uban zai je masallaci ya alwala ya kama hannun sa tafi, ko da in ya je masallacin baya zai koma ya tawasa a je da shi, ko da in ya je masallacin in ya ga babansa ya yi ruku ko sujada zai ɗauka doki zai mai ya hau dokin a je da shi. Domin manzo Allah yana zuwa da yaransa ƙanana masallaci, sahabbai suka ce in muka ji annabi ya daɗe a sujada bai ɗago ba, to mun san wani yaro ne ya hau bayansa, shi kuma in yara suka hau bayansa baya jefar da su, sai ya basu sai sun gama wasansu sai ya ɗago. Sallallahu alaihi wa sallam. Idan ƴacci mace ce shekara 7 to ki ja ta a jika, ki rinƙa koya mata wasu abubuwa na manyanta. In za ku sai mata kayan wasa, ki rinƙa sai mata kaya irin wanda suke da alaƙa da mata, kamar tukunya, kamar makamantan irin wannan wasa-wasa gaske-gaske. Kuma za ku zama wata ɗabi'a ta Allah da ya ɗabi'a ta ƴan adam a kanta. Da wuya ki ga yaro namiji an je siyan kayan wasa ya ce a sai masa bebi, ba ruwansa da ita, ya san ba layin ta ya biyo ba, shi sai dai ya ce a sai masa bindiga ko kayan soja ko jirgi. Amma ita ƴa mace da wuya ki je da ita siyan kayan wasa ta ce a sai bindiga, ina ruwanta da ita? Ita dai bebi, saboda ta san wannan layin ta biyo. To iyaye su kula da wannan. Idan yaro ya kai shekara 7 kamar yadda na faɗa, ana fara koya masa abubuwa na manyanta, musamman ibada, musamman ƴacci mace ki rinƙa janta lokacin da kike wanke-wanke tana yin shara, lokacin da kike wanke-wanke tana ɗauraya, ki koya mata kaza, ki koya mata kaza, wannan yana da kyau. sannan a samu lokacin da za a rinka zama ana hira da yaro don gwada hankalinsa. Iyayenmu Allah ya musu albarka, Allah ya ji kansu da rahama. Za ku ga suna da wasu abubuwan da suke koyar da yara tarbiyya, shine tatsuniya. Yanzu tatsuniya ta gudu, ita tatsuniya hikimar ta a kasar Hausa. Bewa yara cewa da sa su shaku da iyaye, sannan kuma da shigar da waɗansu saƙonni na tarbiyya. Dukkan ku na san kun san za a ce mai ƙarya ɗan wuta, mara ƙarya ɗan aljanna, kaza kaza. Iyaye ba sa nuna wa ƴaƴansu tsoron kansu, sai dai tsoron Allah. Maganar wuta, maganar aljanna, maganar wuta, maganar aljanna a cikin tatsuniya. Sai a bada labarin wani yayi ƙarya a ƙarshe ga abin da ya koma, wani yayi gaskiya a ƙarshe ga abin da ya zama. Wannan yana daga cikin tarbiyya. Dole ne ku iyaye mata, musamman ku tunda kun fi zama da yara, ku sanya wannan a cikin kundin ku na tarbiyya. A samu uwa, duk da yanzu babu littattafan tatsuniyoyi, ki rinka ɗauka kina rubutawa da kanki. A sati ne akwai lokacin da zaki zauna da yaranki ku yi hira, ki ba su wani labari mai darasi. Labarin ko da ba na gaskiya ba ne, amma ya zama akwai hikima a ciki. Yanzu zamani ya zo, kallace-kallace su suka maye gurbin tatsuniya. A madadin a karantar da tatsuniya, yanzu sai dai iyaye su zauna da ƴaƴansu ana kallo. To ba za ka ce a dawo zamanin da 100% ba, amma a yanzu ma akwai damammakin da za mu yi amfani da zamani don mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu. Yara dole ne Allah ya kawo su zamanin kallo, zamanin jin, zamanin waya, dole ku yi musu. Idan kika ce ke gidanki ke malama ce ba za a yi kallo ba, to yaranki za su tafi gidan makota. Idan kika ce ke ba za ki ba wa ƴaƴanki wayar hannu ba, to za a ba su a ɓoye suna ha'inta, ki ba ki sani ba. In kika ce yaranki ba za su yi jam ba, to ƴaƴan makota za su ja su kuma da jam ɗin. Dabarar da ake yi saita wa yaranki za ki yi lokaci na karatu da na kallo da na jam, duk su san wannan. Yaranki da lokacin kwanciya, da lokacin kwanciya ya yi za ki ce to lokacin bacci ya yi a tashi a kwanta, shi kenan. Lokacin sallah ya yi a tashi a yi sallah, shi kenan. Komai ya zama suna gani tattare da ke. Idan kallo ake tun da tibin ko kuma canal tashoshin, ba ke kike da control a kansu ba. Idan ana kallo, tsayawa ake ane wa yara bayani. Idan aka yi wani abu mara kyau, sai ki ce kun ga abu kaza ba kyau, me yin sa kaza 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 kaza, ki kushe abin. Ba wai ana cikin kallo in za a yi wani abu mara kyau sai ki canja tasha ba. To shi yaro duk lokacin da kai masa wannan, sai ya nemo me yasa ka canja tasha, wata tasha ma ka canja sai ya ganta. Wannan shi ne. Da haka idan ana yin wani abu mara kyau a tasha, tsayawa za ki ci wa ƴaƴanki bayani. Abu kaza da kuka ga an yi a TV ba mai kyau ba ne, me yin sa ba mutumin kirki ba ne, to shi kenan sun ɗauka. Ko wani gida suka je suka ga ana yi, sai su ce mu mamanmu ta ce mana abu kaza ɗin nan ba kyau. Kin ga sun isar da saƙo, kuma Allah ya gani kin sauke nauyin da ya rataye a wuyanki. Sannan yara idan suka kai shekara 10, to daga wannan lokacin ne ake fara dukansu. Shi ma duka a musulunci yana da ƙa'ida, kar ya wuce bulala 10 banda mari. Haramun ne duk wanda zaka dake shi, ko da ya halatta ka dake shi banda dukan fuska, domin fuska ita ce mafi girman gaba da Allah ya a jikin dan adam, kuma ita ce wajen da ake nakarta dan adam. Yanzu da yawan mu muna da raunuka a cikin jikin mu, amma ba wanda ya sani, saboda riga ta rufe. Amma matukar mutum yana da wani lahani a fuska, sai an gani. Daka daga nan kamar yadda muke cewa ka rage masa farashi, ba a dukan fuska, kuma bulala ba a yin ta sama da 10. In za ki wa ɗanki ladabi bulala 3 ce, bulala 5, bulala 6, 7, duk fusa takin da ya yi ba morewa ba ce sai kin farfasa masa jiki sai ya kasa tashi. In kin masa irin wannan duka, a ƙarshe a kanki zai ƙare, don ki za ki dawo kuma ki jinya. Kuma saƙon da kike so ki isar na ya daina abin ba zai isu ba, domin abin da ɗanki zai gane ba kya son sa, ba kya ƙaunarsa. Duk wanda kai wa irin wannan dukan na kawo ka, ba zai fahimce ka ba, zai ɗauka ƙiyayya ce ba soyayya ba ce ba. To amma in dai za ki ladabi irin wanda addinin musulunci ya yi, ya ce a yi, in kika yi wa ɗanki ladabi duk da ya ji zafin bulala, kuma wallahi sai ya dawo ya ba ki haƙuri. Saboda kin bi Allah, shi ma dole zai tankwara ƴaƴanki su ma su zo su yi miki biyayya. Sannan daga cikin ƙa'idojin musulunci, in yaro ya kai shekara 10 ana fara shawara da shi. Sannan a wannan lokacin in ƴaƴa mata ne, duk da ƴaƴa mata ne, amma ba a barin su kwanta a shimfiɗa ɗaya, ko ƴaƴa maza ba a barin su kwanta a shimfiɗa ɗaya in sun kai shekara 10. Da yawan yaranmu da suke lalacewa a wajen harkar neman mata ko neman maza, a haɗakar kwanciya ce. Domin a makarantun bodin, matsalar da take haifar da mata su zama 'yan lesbian ko maza su zama 'yan luwaɗi homosexual, haɗakar kwanciya take jawowa. Saboda da zarar yaro ya kai shekara 10, to ya fara sha'awa, ya fara sha'awa. Da haka ya manna jiki da jikin ɗan uwansa, yana turanta masa wani abu. da ka ka'ida ta shari'a musulunci in yara suka kai goma shekara goma raba su kwanciya ake ko cikin su ɗaya uwar su ɗaya uban su ɗaya in mata ne duka ta bar shimfiɗar waccan daban wannan daban in maza ne shimfiɗar waccan daban wannan daban in ma da wadata ɗakin kowa daban wannan shine ka'ida ta addinin musulunci in an bi ta za a zauna lafiya to sannan yana daga cikin ka'ida ta addinin musulunci lokacin da danki ya kai shekara goma ko ɗaki duk wani abu na zumunci ki rinka jan ta a jika in uba ne zai je ɗaurin aure a tafi da ɗan ka tafi da ɗanka in za ka je jana'iza ka tafi da ɗanka in uwa ce za ki je barka ne za ki je biki ne ki rinka jan su kina kai ki za ku ga duk yawancinmu da muka san dangin iyayenmu daga wannan age ɗin muka san su ana janmu a kai mu hutu ana janmu a kai mu gaida wane ana janmu a kai mu mai kaza mai kaza to sannan idan yarinya ce ta kai shekara 14 lokacin ta balaga tun kafin ta kai shekara 14 ya kamata ta fara nuna mata abubuwa na matantaka ta san cewa akwai lokutan da baki a sallah dan ko ma baki gaya mata ba ita za ta lura sai dai in mai nauyin baki ce da za ta tambaye ki ba za ka gane wani lokaci kina sallah wani lokaci kina je na sallah to sai ki fara gaya mata ai kaza ake yi kaza ake kaza ake domin wasu yara mata suna fara haila suna boarding school wata tana fara haila a makarantar islamiyya tsaka jini zai zo saboda babu notice ba alert babu wata danja da za ta nuna mata wacce ba ta gaya mata ba to amma in kin gaya mata da kin fara jin kaza da kaza kin fara jin kaza da kaza domin lokacin a kowane lokaci ta kai wannan damar da za ta iya fuskantar irin wannan matsala din da ka iyaye mata masu albarka za ka kada ne ta lokaci tana kai mu alama amma na tabbatar da cewa kun gane cewa sha'anin tarbiyya nauyi ne ba karami ba haihuwa ba ita ce mai sauƙin ba tarbiyyar ba ita ce mai wahala ba tarbiyyar ita ce mai wahala domin duk wahalar naƙuda da mace ta haihu da awa ɗaya biyu duk tsawon wahala kila da an yi suna an gama wata in ka ganta ma tana tiƙarawa a ranar suna ba za ka ce ita ce ta ihu a leburin ba ta manta to amma tarbiyya ita ba ta da ƙarshe har ki mutu kine wa ƴaƴanki tarbiyya dan da ka haifa in zai zama shekarunsa dubu in dai kana da rai yana da haƙƙin tarbiyya a kanka domin duk girmansa duk shekarunsa akwai abin da zai yi kai mahaifinsa sai ka gane kaza ba daidai ba ne sai kai masa faɗa sai kai masa nasiha sai ka nuna masa ga abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkanku za a yi muku tambaya kan kiwon da aka ba ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi mai gida ne kiwo ne kuma za a yi masa tambaya akan kiwonsa za a tambaye ka akan matarka za a tambaye ka akan ƴaƴanka za a tambaye ka akan cinsu da kuma kula da addininsu da shansu da tufafinsu da iliminsu gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore maka to haka nan mace a gidan miji mai kiwo ce ke mai kiwo ce game da mijinki duk da shi ne shugabanki amma akwai abubuwan da ke zaki maka akwai abubuwan da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfana da shi daga wajen matansa nana ummu salama tana daga cikin matan annabi masu hangen nesa masu kaifin kwakwalwa idan abu ya rikice wa annabi a waje ma yana dawowa gida ya tambayi ummu salama kuma ta ba shi shawara kuma a samu waraka ga nana Khadija kowa ya san mafi yawancin nasarar da manzon Allah ya yi a rayuwarsa akwai gudunmawar Khadija mai yawa a ciki to haka ake so ke ma ki zama tattare da mijinki ki gina masa rayuwa ki gina rayuwar ƴaƴanki wanda kuma duk hakan ba zai yi ba sai ke kin zama mai tarbiyya duk wannan fadita shi da muke faɗa na ai tarbiyya ai tarbiyya in ba ka da tarbiyya ba za ka iya tarbiyya ba kuma lokacin da ka haihu dole sai ka hakura da wasu abubuwa ko kana son su yanzu akwai mutanen da a shari'a ta kama bakin su lokacin kila budurwa ce ta kama da ashar saboda a wannan lokacin ita ba nauyin kowa duniya tana gara mata za ka faɗi maganar da take so to amma da kin yi aure kin haihu ashar ba naki bane wallahi in kika ci gaba da yi to za ki haifi ƴaƴa ma guzawa ina jin na taɓa ba da labari ko a nan ko a wani waje na wani yaro da aka samu mai yawan zagi a wata makarantar islamiyya yaron ashar ne da shi da an yi masa abu a cikin yara zai mulmulo ashar mai nauyi ya baka malaman makarantar suka yi mitin suka ce a sallamu wannan yaron daga makaranta shugaban makaranta ya ce a'a makaranta ita take gyara tarbiyya bai kamata a ce mutum ya zo da lalatacciyar tarbiyya a makaranta kuma a kore shi ba in kun kore shi ina zai koma mu dai san yadda za mu gyara tarbiyyar yaron ana nan sai aka yi hutu a makarantar yara duk suna gida suna wasa wata rana da Allah ya so ya nuna wa malaman inda matsalar take sai wani malami ya bi ta unguwar yaron sai ya tar da shi yana wasa da yara a kusa da gidansu yana ganin yaron sai wani yaro abokin yaron sai ya dan taba shi ya dake shi sai mulmulo a shirye maka maka to shi malamin yana ganin sai ya ji daga cikin gida uwar yaron ta ce kai wane danka zaka zanka ba na ce ka daina ashar ba wai ka ji da ashar za ta hana ashar wallahi yaron malamin sai ya dawo makaranta ya ce na gano inda matsalar take uwarsa ce take yi shi yasa ya koya to a ƙarshe aka kirawo uban aka gaya masa matsalar yaron ka shine gashi 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 yana da ashare kuma mun gano daga gida matsalar take dukkan nan babu wani yaro da yake da irin wannan tabi'a kuma in muka ci gaba da zama da shi a haka to iyaye sun fara mana complain ƴaƴansu suna koyon ashar suna tafiya da shi gida da aka taje kai san yadda za ka yi ka gyara uwar yaron nan ka hana ta ashar idan yan danki ya saba da jin subhanallahi Allah ya maka albarka Allah ya shirye ka to shi ma in ya fita haka zai gaya wa mutane yana daga cikin kyakkyawar dabi'a da muka gani tare da larabawa shine barakallahu fik Allah ya ma albarka amma mu a kasar Hausa wannan kalmomin suna da nauyi a bakin iyaye wata uwar wai sai danta yayi mata kyauta sannan za ta ce Allah ya ma albarka da ka yaya ba su san Allah ya maka albarka ba sai sun bada wani abu cin hanci corruption tun daga gida to amma abinda ake so danki ko laifi yayi miki a madadin zafi kai kowa da Allah ya maka albarka kai ki damu da wanda za ku ce kai wance ta fiye san da wai laifi ma yayi mata maimakon ta dake shi ta ce Allah ya maka albarka eh a Allah ya maka albarka riba ta fi yawa idan Allah ya maka albarka sai ya canja wannan mummunar dabi'a ta ka zama mai kyau sannan ya kwaikwayi kyakkyawar dabi'a daga wajenki domin shi ma gaba idan aka yi masa ba daidai ba a madadin yayi zagi shi ma albarka zai sa Allah madaukakin sarki ya mana albarka baki daya Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar da zuri'ar mu Allah madaukakin sarki mu ma da kanmu ya kyautata tarbiyar mu Allah madaukakin sarki duk inda ya san muna da kasawa da gazawa wajen tarbiyar iyalan mu ubangiji ya taimake mu iyalan mu Allah ka baka hakurin zama da mu mu ma Allah ka bamu hakurin zama da su wadanda suke neman aure a cikin mata Allah ka basu maza nagari wadanda suke da auren kuma suke da abokan zama ake samun sabani Allah ka daidaita su wacce take ita kadai a wajen miji amma zaman lafiya ya gagara ubangiji ka fahimtar da su juna ka ba su hakurin zama da juna ka sasanta su wadanda kuma suke neman haihuwa cikin mata ubangiji subhanahu wataala ka ba su yaya nagari Allah ka ba su hakurin jinkirin da ka jarabe su da shi kuma ne musu nasiha da kada su kira rai matar annabi ibrahim tana shekara 180 ta haihu da haka Allah subhanahu wataala a wajen nema a wajen sa ba a makara matar annabi zakariya sai da shekarunta suka ja kuma an tabbatar da tana da matsalar haihuwa amma duk da haka Allah ya gyara ta ya inganta lafiyarta kuma ya ba ta haihuwa kada dai a gaza wajen roƙon Allah babban magani na maganin rashin haihuwa na farko shine haƙuri na biyu kuma dagewa da addu'a musamman a cikin dare na uku kuma yin riƙo da dukkan sababin da bai saba wa shari'a ba kar ki je wajen wani malami da zumman zai baki haihuwa dan adam baya bada haihuwa Allah ke bada haihuwa kuma Allah dan zai baka haihuwa ba baya nufin baya san ka inda rashin bada haihuwa kiyayya ce to da ka ce kenan Allah yana kin annabi ibrahim a farko wanda ba zai yi ba Allah duk da san da yake wa ibrahim amma ya jarabe shi da rashin haihuwa a farko sai daga baya ya bashi yadda rasu zakariya da rashin haihuwa a farko sai daga baya ya bashi ga matar da in ka ce Allah ya kusanta a cikin duk mata ba kai kuskure ba ita cewa Aisha domin Allah ya fi san annabi annabi kuma an tambaye shi wa ka fito yake Aisha kaga kenan Aisha mafi soyuwa a wajen Allah ne amma kowa ya sani Aisha da karancin rayuwarta da karancin shekarunta amma haka ta rayu babu da a duniya to kuma sai ta yi wata dabara idan Allah ya jarabce ki da rashin haihuwa ki rinka dauko ɗayan ɗan uwa kina raina domin daman shi ɗan abin da ake so yayi maka shine ka zama ka samu sadaqatun jariya ta wannan tarbiyyar da zaka yi maka sannan kuma in Allah ya tsawaita rayuwarka ya ji kanka da yawa ƴaƴan da muka haifa a cikin mu ma ba su za su ji kanmu ba shi yasa Bahaushe yake da na kowa ne kuma da bishiya ce wanda ya ba ta ruwa ya kula da ita shi yake shan inuwarsa duk dan duk uban da ya haihu ya tsallake ya bada ba zai ci moriyarsa ba amma sai kaga wanda bai haihu ba da ya dauka ya rike ya alkinta shi sai dan yazo ya ji kansa matar Fir'auna haka ta gaya masa lokacin da zai yanka annabi Musa tace qurratu aini li walad la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wannan kaka da ka kashe shi zai mana amfani a gaba domin idan muka kyautata rayuwarsa zai mana abin da ƴaƴa suke wa iyayensu kuma haka ya faru da annabi Musa ya zama shine uba ya zama shine mai jin kai ga ita wannan mata wanda a sanadiyar sa ma ta samu aljanna idan ka iyaye waɗanda Allah ya jarabe su da irin wannan ayi hakuri a dage da hakuri a ci gaba da addu'a da neman addu'a a wajen duk wanda ake zaka masa alkhairi ayi riko da dukkanin sababi kuma kada a ɗebe wa Allah tsammani domin ɗebe tsammani a wajen Allah yana sa ko yayi nufin baka abu ya ci baka maza Allah yake Allah yana karba addu'a ɗayan ku matakar bai masa gaggawa ba yace ai nayi addu'a nayi addu'a ba amsa mu ba to da kace haka sai Allah yake to ba za a amsa ba Allah madaukakin sarki ya nufe mu da alkhairansa ya kare mu daga dukkanin sharri ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raya mu da imani ya kashe mu da imani wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kana ta kokari iya wadanda ta san suna bin tabashi idan za ta same su aurori wata ta same su kuma ta rufe idan za ta same su yaya wace shawara ku kuma malam zai ci mata game da wannan shin ta yi sai sadaka da wannan ba ta buta da tunda sai ta neman wasu wata same su ba wata kuma san wani na tuwa wata tana ta san hanyar da za ta same su da wannan ba ko ne cin za
ta ci eh abin da yake akwai kamar da malamai suka ce idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayi ana bin sa bashi ko bai san inda zai je ya bashi ba to yayi mai bashi sadaka ko ba mutumi ba ne ba sai dai idan kai sadakar kuma za ka ci gaba da neman sa da binciken sa ta inda ka san za zai yi kudi ya samun ka in daga baya ka same shi to za ka iya tuntuban sa cewa wannan bashin da kake bi na nayi maka sadaka idan yake ya yarda shi kenan in yace shi ba ruwanka ko sai kan biya shi in ya so kai ladan sarakar sai ya koma kanka malamai sun faɗi wannan amma dai abin da yafi wannan falala shine ka neme shi din ka bashi ko da ko zaka aje kudin ne kana juya su har ranar da kai aran gama da shi sai ka dauki kudin ka bashi amma idan kana tsoron rayuwa to kuma wannan shine amfanin wasiya kai ma sai ka rubuta wani dan gari kaza ko me kama kaza ko wanda muka haɗu da shi a waje kaza ko wanda alaka kaza ka haɗa mu da shi yana bi na bashi kuma adadin kuɗin su ne kaza kuma na neme shi ya nema ban same shi ba da haka ko bayan ranka in magadanka suka kai ga wannan to yanzu kai ka sauke nauyin kanka nauyin ya koma kan magada ka ci gaba da nema in kun samu shi kenan ba samu ba kuma ko a wajen Allah kai ka huta Allah ya kawo lafiya. To sannan na ce za a ci gaba da juyawa kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana falalar wani mutum da wasu mutane suka yi masa aiki sai suka tafi su karbi kudin su ba sai kudin a wajen sa ya zama bashi to shi kuma kudi ne dan kadan amma sai ya ci gaba da juyawa a ƙarshe kudin suka zama kudi masu yawan gaske wata rana ana nan kawai sai ga mutumin ya dawo sai zo yace wani ai shekara 10 ko 20 ko 30 baya na taɓa maka aiki amma ba na tafi ban karɓi kuɗi na bai ce ƙwarai an yi haka sai nuna masa garken tumaki da awaki da raƙuma yake kaga dukiyar nan duka kuɗinka ce sai ce karka min izini mana ya ni da nake ina bin ka 1000 ka nuna min raƙuma sama da 100 awakai sama da 100 ka ce dinna yace wallahi duka naka ne da ka tafi wannan kuɗin naka juyawa na ci gaba da yi to shi kuma saboda ya nuna ya gane cewa wai daga sai ne ko injili yake ba sai ce to ba ni kayana sai ce ɗabi da ya ɗiba ko na gode bai ce bai sake to shi ne wata rana su waɗannan mutane da wasu mutane shi wannan mutumin da wasu mutane guda biyu sai suke tafiya a cikin daji hadari ya haɗo sai suka shiga wani ramin kogo don su fake sai Allah ya turo wani dutse sai zo ya rufe kofar to da dutsen ya rufe kofar ba wanda ya san suna ciki a gariban nan sana'a kawo musu ɗansu tabbas in suka zauna a nan mutuwa za su yi to shi ne junan su sai suka ce kowa ya roƙi Allah da wani aiki da yake ganin ya taɓa yi wa Allah na alheri dan Allah ya kwace su to shine shi wannan mutumin da ya tashi addu'a sai ce ya Allah akwai wani mutum da zai taɓa yi min aiki kaza 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 ya tafi bai karɓi ladan sa ba na duniya masa kuɗi ya dawo ya zo karɓa nake masa ga kuɗin ka yaga kamar wasa nake masa ya karɓe ko godiya bai bai tafi Allah in ka san nayi wannan ne dan zatin ka Allah ka yaye mana wannan halin da muke ciki sai dutsen ya dan motsa su ma sauran biyun wanda ba sai na faɗe su ba su ma suka faɗi nasu a ƙarshe Allah ya cece su to a nan wannan hadisin manzo Allah yana nuna mana ne idan mutum yana bin ka bashi ko akwai kuɗin sa a hannunka in ka kyautata masa ka juye kuɗin to ranar da ya zo karɓa da kuɗin da riba duka na sani amma malamai suka ce ba laifi bane in ka ce to ni ma biya ni ladan wahala to a nan kuma sai a tsaya a daddare wanda ya juye kuɗi irin wannan ne ya kamata a ce an bashi riba sai ya baka amma dai asali duk uwar kuɗi abinda ta jawo na riba to na asalin mai kudin da haka in kika dauki wannan salan kika juya kudin ko ki sani din ribar da za a samu fa ba ta ci bace ta su ke kada ranar da suka zoki ce to ai ya kudin dubu 10 ga dubu 10 alhalin dubu 10 ta juye ta koma miliyan 1 to wannan in kin yaka ko ba ki daidai ba kin yi zalunci Allah ya samu dace
tambaya da biyu tana tambaya ne a kan abin da ya shafi azumi na Ramadan siwar azumin ba rawasar ana abin da azumi da wata hama wa kuma da nisa ciwon wata kuma bayan azumin ya wuce tana ta fatan ta samu karama wannan azumi tana ta fama da wannan ciwon wata to har kuma wani azumin ya zo ba ta gama rawa wancan ba shi kuma wannan cutar da ta wanka tana tare da ita sai ta fata ne wannan ba wanda ya wuce kuma wancan akwai raguwa ba shi shin yanzu za ta ciyar ne ko kuma a'a babu maganar ciyarwa tare da ita
ga dukkan alamu ƙwansar ta fara ƙarfafa ta kusa ta kai chronic kun ma ba ta kai chronic ba to a ƙa'ida ta musulunci duk ciwon da yake da wahalar jin magani kuma yake ɗaukar lokaci kamin a warke in ka sha azumi sanadiyyar sa ciyarwa kake kar ka jira ma mutum ramawa domin idan ka ce za ka rama saboda al'adar ciwon yana da daɗewa ƙarshe zai rinka ƙaruwa ma ta sanadiyyar wannan ramuwar da kake wanda musulunci kuma baya son wata da haka abin da ya kamata ta yi shi ne ta ciyar ba wai ta jira ramuwa ba da ƙwansa ila ma a wani lokaci har da asma wanda duk masu ita ba su iya jimirin yunwa ba da dai wasu daga cikin ire-iren waɗannan ciwukan da za ka tarar masu su ba su iya jure yunwa ba to kai tsaye idan waɗannan ciwuka suka sa ta sha azumi to kar ta jira bacin ramuwa kawai ta tafi zuwa ga ciyarwa kuma ciyarwar nan za ta iya yin ta tun kafin ma a gama azumin idan ka san kana da irin wannan larurar da yau an ce an ga watan azumin ramadana sai ka dafa abinci na mutum 30 sai ka bayar ka gama azuminka tun ma lokacin azumin bai yi ba wannan shi ne ma hanyar da ya fi domin ita ce hanyar da aka samu sahabbai suna ciyarwa da ita amma wasu suna jira wai sai an yi azumin goron sannan ne bashi ya hau kan sannan sai su zo su ciyar wasu ma sai an gama ramadanin duka sannan daga baya kuma su zo su kama ciyarwa to wannan duk da cewa ya yi amma abin da ya fi shi ne tun a farko tun da ka san kana da larura da an ce an ga watan ramadana yau to gobe sai ki dafa abinci na mutum 30 ki bayar sai kin gama azumin ramadana ki na san dai abin da ba za ki ba kadai shi ne ba za ki sa kayan sallah ba tun da sallah ba kai ba wannan shi ne abin da ana san malik Allah ya kara masa yadda yake sai masu bukatar addu'a dukkanin mu ai muna bukatar addu'a Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san mabambantan buƙatunmu da kuma buƙatun da muka yi tarayya a kansu da haka dukkaninmu za mu sa niyya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkanin waɗannan buƙata kowanne ya ƙudurce a niyyarsa a zuciyarsa buƙatarsa Allah ya san mabambantan buƙatu kuma ya san abin da ke cikin zukatanmu baki ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرت به في علم الغيب عندك أن تقضي لنا هوائجنا كلها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ظنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. الله يمد قوتي من الدرجة.